أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau yini na shida a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1446 kuma shida ga watan 3 2025 a wannan majalisi namu na alqur'ani da nake karatu a cikin littafin fawaidut taqwa min alqur'anil karim na babban malamin mu al-shaykhul allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah kuma wannan masallaci jami'u sayyidina Muawiya tabni Abi Sufyan radiyallahu anhuma muna cin fa'ida ta biyar anna albirra alhaqiqiyya ma sadara 'ani attaqwa nagarta wacce take ta gaske ita ce wadda ta zo ta sanadiyyar taqwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara meye albir yace albir husnul khulq abinda ake cewa nagarta shine kyakkyawar dabi'a mutun ya zama yana da hali na gari kyakkyawar dabi'a ta kasu gida biyu bayan kasawar kasawa gida biyu da muka yi jiya cewa akwai aljidilli akwai alkasabi to kuma akwai alkhulqu ma Allah akwai alkhulqu ma alkhalq akwai kyautata dabi'u tsakanin mutun da Allah mutun ya kasance dabi'unsa a wajen mu'amalarsa da Allah madaukakin sarki sun inganta abinda ya shafi ikhlasi ikhlasi khulqun hasanun ma Allah ta'ada ce kyakkyawa a wajen mu'amala da Allah man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء تكون أننا أعلم سنة مغانا أقن إخلاسي ألوك شند متنزي مؤاملة دا الله واتوبوتا وألا تويت أنس أن شبوتا ننغ ألا قري زما يابا وني دا جتشنها لتن ألا كسو أتكن بوتا ديكي وألا an tambayi ɗaya daga cikin magabata aka ce mal ikhlas me ikhlasi me yin abu dan Allah sai ya ce Allah ya kuna fi amalika li ghairi llahi nasibu wannan yana da haɗari Allah ya kuna li ghairi llahi fi amalika nasibu kar ya zama wani Allah a cikin aikin da kake wa Allah wani Allah ya zama yana da rabo kaga kada kai dan wani ya ji daɗi kada kai dan wani ya ji haushi kada kai dan wani ya biya ka ba yi da abin da zai biya ka yawwa kada kai dan ka ba wani haushi kada kai dan ka burge wani wannan yana da haddari shi yasa magabata suke cewa al-ikhlasu azizun to ɗaya daga cikin al-khulqu husnul khulqi ma Allah kenan al-bir sannan akwai husnul khulqi ma al-khalq kyautata al-dabi'u a wajen mu'amalar mutum da halittun Allah farawa da ƴan uwan shi mutane domin su ne waɗanda za su fara mai shaida su za su fara mutum shaida ranar da mutum ya mutu wanda suke ba da shaida kansa ko a yi alhini ko a ji daɗin mutuwarsa to mutane ne ƴan uwan shi wajabat wajabat guda biyu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an wuce da gawa aka yabe ta aka yabi gawar cewa lokacin tana da rai a matsayin mutumin kirki ne kaza 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 shikenan sai manzo sama ya ce wajabat wannan shaidar da kuka yi ta tabbata aka sake wucewa da gawa sahabbai suka yi Allah wadare da wannan gawar kuma ana jin daɗi cewa Allah ya rage mugun iri a ban ƙasa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan maganar da suka yi sai ya ce wajabat shi da suka bada ta tabbata wancan na farkon dan aljanna ne shi kuma nabiyin nan dan wuta ne manzo Allah sai ya ce antum shuhada'ullahi fi khalqi fi ardihi ku ne shedun Allah a ban kasa mutane su suke bada sheda kanka yawa wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a inji dan duraidu dan adam zai zama labari bayan ya wuce to kai kokari a cikin lokacin da zaka zama labari ka zama labari kyakkyawa liman wa'a ga wanda ya haddace abubuwan da suka aikata kaka aikata ka kai kokari shedar da za a bada game da kai ta kasance kyakkyawa to kun ga wannan kenan to saboda haka husnul khulqi ma Allah akwai husnul khulqi ma al khalq to duk suna cikin albirru albirrun nan kuma aya sai ta dauko mana su ta lissafa mana su ayatul birri wadda ta kusancin ya shafi guda na alqur'ani laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi sai aka ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi kaga duk wannan imani kenan din yana cin albir sannan wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba kaga an dawo halitta Allah wal yatama wal masakin wabn as-sabili was-sa'ilina wa fir riqab kaga ni to sai aka sake dawo kuma sai aka ce wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu aka ci gaba aka ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's sai aka ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun sune waɗanda suka zama masu gaskiya abinda suka faɗi bai saba da abinda ke cikin zuciyarsu ba wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan sune masu taqawar da ake magana kanta to shine malai yake cewa annal birral haqiqiyya lallai nagarta ta gaske ma sadaqa anit taqwa ita ce wadda tazo ita wannan nagartar ta sanadiyar at-taqwa mutun yana yin ta ne a matsayin yana jin bin Allah yake qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walakinnal birra man ittaqa lallai abinda ake cewa nagarta shine ya tabbata ga mutumin da ya kasance ittaqa ya zama mai taqwa ya tsara dokokin Allah wannan ma kaga yazo ne a cikin aya karshen kusa da karshen aya ko yace yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha walakinna al-birra man ittaqa yas'alunaka 'anil ahillati suna tambaye ka game da hukuncin jinjirayen wata me yasa wata yake farawa a matsayin jinjiri daga nan sai ta girma har ya cika ya zama badar badar shine al-qamarul baligh ko al-qamarul fata ko al-qamarul shab shine al-badar amma al-hilal shine jinjirin wata to me yasa wata yake farawa a matsayin jinjiri kuma ya kare a matsayin jinjiri har ma masu hikima suka ce ya kama da dan adam yi dan adam yadda kaga jinjirin wata haka yake wamal mar'u illa kal hilali wa daw'ihi shi dan adam ba komai bane sai kaman jinjirin wata zai fara a matsayin jinjiri kuma ya kare a jinjiri jinjiri ana nufin tsufa الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة جنجر أبنن كسن شي ومتن جنجرين صوفا تيافس أنني في إذا ما ينا جنجرين من جنجرين كان كنتا فقوان هاي هو ورسا دومون ونن شي وأقيمي ضعفا وشيبة ضعفا وشيبة أكحت أما سبيل Allah ya samu cika da imani to shine sai Allah ya ce yas'alunaka 'anil ahilla suna tambaye ka game da jinjirayen wata me yasa suke haka sai Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj an sanya muku jinjirayen wata ne su kasance mawaqit su zama muku domin sanin lokuta, domin sanin lokuta kuna amfani da shi wajen shiga wata Ramadan, wanda shine mutane suka fi kula da shi ko haka nan wajen fitar sa domin ayi bikin sallah karama. Sannan kuna amfani da shi wal hajji, kuna amfani da jinjirin wata domin sanin yaushe za a fara aikin hajji, yaushe ne ɗaya ga watan Zulhijja domin a ayyana yaushe za a fara aikin hajji ran 8 ga wata yawmu tagwiya, yaushe za a yi Arafat ranar 9 ga wata, yaushe za a yi jifa na farko kuma a yanke annahar a soke abin nan, a soke ababen sokewa ran 10 ga wata yawmul hajji al-akbar. Kaga dai haka suke yaushe ne ayyamut tashriq 11 12 13 kaga wal hajji. Sai Allah ya ce walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ba nagarta bace in kun gama aikin hajji sai ku ce ba za ku shiga ta kofar gida ba, za ku shiga ta katanga ne, walakinnal birra man ittaqa. Kaga shine nan abinda ake cewa al birr at taqwa, tsara dokokin Allah, ba Allah ya sa ku ba ku je aikin hajji ku dawo ku ce ba za ku shiga ta kofa ba, saboda an ba ku canfi na jahiliyya cewa duk wanda ya shiga ta kofa ya bari kofa ya bari sama ta rufe shi, sama ta kusa kenan as-samawa, to ba shi ba ku sake yin aikin hajji. Haka aka ba su canfi, suka yi imani da wannan, saboda kamar yadda mu ma da irin maguzancin da ake yi kuma aka cakuɗa shi da addini, sai a ce in ka je ka aba ka juya mata baya, yawwa shi kina zai ga mutum yana fitowa ka aba da baya da baya kawai rubas da baya, wai an ce masa kai ya juya wa ka aba baya, haka in ya juya har abada ba zai koma ba, zai ka ji mutum ya haɗe da wani kum, to kaga ba daidai ba ne, to kaga ba taqwa ba ne wannan, to shi sa Allah ya musu raddi sai ya ce walakin albirr man ittaqa, abinda ake cewa nagarta shine wannan abinda aka lissafa muku a waccan ayatul birri din karshe, Allah ya rufe ta da cewa ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, ku koma can ku dauko nagartar ku daga can ku fara imani da Allah. Duk nagartar mutum in bai zama imani da Allah ba kamar yadda muka faɗa, to ba ta da amfani wannan nagartar a lahira, a duniya za ta iya masa amfani ya ci gaji ya ta sunan shi ya shahara. Na san akwai wasu limamai na manya-manyan limamai na duniya, lokacin da wani kafiri ya rasu, Nelson Mandela shugaban kasar abinnan South Africa, Afrika ta Kudu, sai da suke hudu ba a kansa suna faɗin alhairan shi a mimbari, kai shi ke nan abin shi ke nan, amma yanzu yana wuta yana cina shan azaba tare da Fir'aunu da Hamanu da Karunu, suna nan a wuta kuma khalidan fiha abadan, ba zai taɓa fita ba. So dan kada ka saki wani ya maka kasassaba, ka bi Allah kai imani, shine tsira, to shine wannan alfa'idatu sadisatu anna taqwa sababun lil falahi, ita ce mallam ya kama ne ita a matsayin fa'ida ta biyu a karkashin ulaika humul muflihun, da aka ce la zalikal kitabu la riba fi hudan lil muttaqin, karshe aka faɗi siffofin su sai aka rufe sai aka ce me, sai aka ce ulaika humul muflihun, su suke samun falahi, kuma mun yi bayani mai tsawo a game da me ake nufi da falahi. To sai nan ma ta sake maimaituwa kamar yadda muka faɗa, za ta yi ta maimaituwa wannan falahi sababun lil falah. Da ni misali zan rubuta wannan littafin, abinda zan yi shine duk waɗannan ayoyin zan tattaro su a waje ɗaya ne, ba zan bi tartibin Qur'ani ba. In na faɗa na ce annaha sababun lil falahi, to duk ayoyin sai in tattaro su a wajen, sai ce li qaulihi ta'ala wa qaulihi ta'ala wa qaulihi ta'ala wa qaulihi ta'ala, ko ayoyi ɗari ne, to sai a haɗa su a wajen, to an gama da falahu ba zai maimaitu ba. Allah ya gafarta masa. Anna taqwa sababun lil falahi, lallai taqwa ita ce sababi ce ita na me na samun babbar rabo wanda mun yi bayani akan sa ba za mu maimaita ba karshen ayar yas'alunaka 'anil ahilla ita ce Allah madaukakin sarki ya ce wattaqullaha la'allakum tuflihu wattaqullaha kuma ku tsara dokokin Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku bi dokokin sa ku aikata ababan da yace ku yi ku nisanci ababan da ya hana ku la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku samu babbar rabo kaga ita ce ayatul falahi kenan taqwa tana sa mutum ya samu babbar rabo alfa'idatu sabi'a anna bittaqwa tunalu ma'iyatullahi alkhassatu lallai da taqwa ake samun ma'iyar Allah ma'iyar Allah kasancewar Allah tare da kai malamanmu na musulunci na aqida ahlus sunna wal jamaa sun samu wannan lafazin na al ma'iyatu ne daga lafazin ma'a da ya maimaitu da yawa a cikin alqur'ani a inda Allah ta'ala yake bada labarin cewa ma'awani ko ma'aswani Allah yana tare da suwani la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsin kaga ma'a wallahu ma'akum ko walan yatirakum a'malakum to wannan lafazin na ma'iyya daga nan aka samo shi daga lafazin ma'a wanda ma'a din nan zarafi ne a cikin harkar nahwu akwai abin da ake cewa zarafi akwai zarafi na lokaci akwai zarafi na wuri to ma'a zarafi ne na wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yana tare da su wani annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah ya fara masa wahayin farko aka umarce shi cewa ya tafi wajen Fir'aunu ya masa wa'azi yayi roƙo na farko roƙon da ba a taba wa Allah shi ba kuma Allah ya amsa masa kuma daga nan bai sake ba a taba samun wanda yayi wannan roƙon Allah ya biya masa bukata ba shine Allah ya roƙi kai bawan Allah ya roƙi Allah cewa Allah ya sanya wani ya zama annabi harka annabta da manzanci duka Allahu alamu haythu yaj'alu risalatahu Allah madaukakin sarki shi kadai ya san inda yake sa manzancin sa amma annabi Musa a cikin darajar da Allah ya masa sai ya roki Allah madaukakin sarki ya ce waj'alni waziran min ahli kuma ya faɗi wanda yake so ya ce Haruna ahi shi ya Allah kaga wannan ba karamar soyayya bace ya ce ya Allah dan uwana Musa dan uwana Harunu ka sanya shi ya zama mataimakina shi kenan قال قد أوتيت سؤلك يا موسى شدد أبن دكرو خامن باك يا قي النبي موسى wannan dan uwan naka Haruna mun mai da shi annabi sakamakon roƙon da kai kuma da ma haka muka kaddara cewa tare za ku tafi to bayan an amsa masa wannan aka ce to su tafi wajen Fir'auna su je su yi wa'azi innahu daga Fir'auna ya wuce kuguna da iri yayi wa Allah tsaurin kai da rashin mutunci da rashin taido shine sai annabi Musa alayhi salam yace yana jin tsoro kaza kaza ga laifin da yayi kaza kaza shine sai Allah madaukaki yace a Allah ta'ala yace kai innani ma'akuma ni lalle ina tare da ku kai da dan uwanka Musa kai da dan uwanka Harun ina tare da ku to kun ga ma'iyya kenan to malamanmu na aqida suka ce ma'iyya kala biyu ce akwai ma'iyatullahi al'amma akwai kasancewar Allah tare da kowa wannan ma'iyyar ita ce malamai suke ce mata ma'iyatul ilmi wal ihata Allah yana tare da kowa yana sane da shi kowa Allah na sane da shi sannan Allah ya jewaye abinda mutum yake aikata da iliminsa la takhfa alayhi khafiya la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da a sama ko a kasa da zai fa kuga Allah ya man yaramad al janahi ba'udaha ya man yaramad al ba'udi janahaha fi zulmati al layli al bahim al alyali wa yarani ya ta'uqiha fi nahriha wal mukh fi tilka al 'idham an nuhali haka zamakshari ke cewa yake cewa ya manyara maddal ba'udi janahaha, ya wanda yake ganin sauro, sauro idan sauran nan ya daga fukafikin sa, fi zulmatil lailil bahimil alyadi, a cikin duhu bakin duhu na dare, sai ce ba wannan ba, waya rani ya ta'uhu qiha fi nahriha, kai ba fukfukan da take da sauro ke dagawa da daddare ba cikin duhu, Allah kawai yake gani. Allah ta'ala yana kallon bargo, bargo na sauro, yana kallon kasusuwa kai na sauran, yana kallo can cikin cikin sauro, to Allah ta'ala yana sane da kasusuwa ko guda nawa aka sa wa sauro. Sai ya ce a'a ba ma nan ba, wal mukhafi tilka al'idham an-nuhali, Allah hadda bagwan yake hangowa, yana sane da bango a cikin waɗannan ƴan sirarin kasusuwan na sauro. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa Allah madaukakin sarki yana gani kuma yana sane da annamlata as-sauda'a fil lailati az-zalma'i ala as-sakhati as-sauda'i, Allah yana ganin tuhuwa baka wulik ya karamin tuhuwa dan karamin kiyashi a saman dutse baki, sannan kuma a cikin wani irin bakin dare mai duhu, Allah yana gani. To kaga wannan Allah madaukakin sarki yana tare da kowa da ilimin sa. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah. Kaga kaga wannan shine malaman mu suka ce ma'iyatullahi ma'a ibadihi al-ma'iyata al-'amma, Allah yana tare da kowa. Jahmiya, Jahmiya mabiya Jahm ibn Safwan sai suka zame, suka zame a wannan kalkashin a tiles, kuma kalkashi ne aka sa shi aka zuba shi a tiles, shine malaman mu suke ce mishi mazallatul aqdam, wajen faduwa kafa, wajen zamewa kafafuwa. In mutum ba Allah ya bi ba, ya dauki fassarar magabata a cikin aqida ya bi su, to sai ya halaka. Sai suka ce ai nan da Allah ya ce inna huwa ma'ahum ma yakunu min najwa thalathati, babu wasu uku da za su kasance suna gane, illa huwa rabi'uhum, face Allah ne na hudun su, wala khamsati ko biyar su hadu suna gane, illa huwa sadisuhum, face sai Allah madaukakin sarki ya zama na shidin su, wala adna min zalik, ko kasa da shid, kasa da biyar ko kasa da uku, kaga bi kenan ko mutun shi kadai, duk da mutun ai bai gane shi kadai ko, wala aksara ko kuma fiye da biyar, illa huwa ma'ahum, face Allah subhanahu wataala ya kasance yana tare da su. To ya magabata suka fassara illa huwa ma'ahum, suka ce a ai bi ilmihi ne, da ilimin sa Allah ta'ala yana tare da kowa da ilimin sa. Jahmiya sai suka ce a ai Allah na ko ina, wannan aqida ce ta Jahmiya wa Jahm ibn Safwan, wanda su ba su yarda Allah ma na da sufofi ba, sun yarda da sunayen Allah amma ba su yarda da sufofin sa ba. Sai su ce sami'un bila sami'in, basirun bila basari, alimun bila ilmi, amma kuma sai suka dauko wannan kwarin, sai suka ce Allah yana tare da kowa a duk inda kowa yake, duk inda kake Allah na tare da kai a ko ina. Kuma an yi magana sai su ce ai basu yarda a ce, sai su ce kuma an yi wa Allah jiki, kaga wannan rudu ce na shi yasa sakamakon mutumin da aqidarsa ba daga magabata ya samu ta ba, karshe zai shiga gudu ya kwance ya daura ya kwance. Amma malamai magabata a cikin sahabbai suka fassara ma'iyya, suka ce ma'iyatul ilmi wal ihata, Allah ta'ala yana tare da bayinsa a ko ina da ilimin sa, shine Allah ya dakatar da mai risala. Al Imam Ibn Abi Zaid Al Qayrawani rahimahullahu ta'ala yace wahwa ala arshihi almajid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshin sa madaukaki, sannan kuma yana tare da bayinsa a duk inda suke da ilimin sa, duk inda suke Allah yana sane da abin da suke aikatawa. Sai ce thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah, inna Allaha bi kulli shay'in alim. Ko kaga ƙarshen, ji ƙarshen. Shi yasa cikin abin da yake taimakon mutum a wajen fahimtar tafsirin ayoyi da tadabburi, sai mutum ya zama yana kallon siyakin ayoyin. Yanzu duk wannan bayanan da malama yake mana, ai siyak na aya yake kalla. Siyaki shine da aka koro bayani, kuma kowane yare na da wannan. Za ka fi iya fahimtar abin da mai magana yake nufi a cikin yadda ya koro maganarsa. Idan kalma ce wacce take mai harshen damo, to siyaki ke fassara ta. Na tafi wajen mai sai da doya, sai na ce zan sai ƙwarya ɗaya a wajensa. Yanzu ƙwarya ɗaya ne yake nufi? Doya guda ɗaya ne. Shi ko wajen mai gora da na je, sai na ce ya bani ƙwarya goma. Kuma a nan gefen kawai sai na ga wata mai nono, tana sai da fura da nono, sai na siya ƙwarya ɗaya. Yanzu ƙwarya sau nawa ne amfani da ita? Sau uku. Duk ƙwarya ɗaya ce? Kaga siyakin magana ta ita ce take fassara mai. Siyakin magana ta shi ke fassara mai. Shi ke fassara mai nake nufi da ƙwarya. Duk mai hankali wanda ya san yake fahimtar yaren Hausa, ko bi tabi'i ko bil ilmi, ko halittarsa Allah ya a matsayin Bahaushe, kuma ba a ɓata masa Hausar tasa ba, ko bai lalata Hausar tashi da kanshi ba, ko kuma koya yayi, zai fahimci abin da ake nake nufi. Na danganta ƙwaryar farko zuwa ga me? Zuwa ga mai doya. Na danganta ƙwarya ta biyu zuwa ga mai goro. Na danganta ƙwarya ta uku zuwa ga me? Zuwa ga mai nono, mai fara da nono. To kaga siyaki kenan. Duk Allah ya ga sai ce summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah. Hayin Allah zai ba su labari a game da abin da suka aikata ranar tashin al-qiyama. Kuma sai ya rufe sai ya ce ne Allah subhanahu wata'ala yana sane ya kowane abu ba abin da Allah bai sani ba. To sai magabatan mu suka ce nan mai iyyar Allah ba ta cin karo da fawqiyyarsa, bata cin kago da istiwa'insa akan al'arshinsa. Ya faɗa mana wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala shine marinjayi a bisa halittarsa. Sifar sa'uluwi ce, Allah madaukaki ne. To sai ya bamu labarin kuma yana tare da kowa. To shine malamai suke cewa wannan ma'iyatullahi al'ammatu, Allah yana tare da kowa amma bi ilmihi, da iliminsa. To sai ta biyu ita ce ma yake batu a kansa, a kanta nan, ma'iyatullahi al-khassa, ita kuma shine suke ce mata ma'iyatun nasri wat ta'yid. Allah ta'ala yana tare da bayinsa zababbu, kuma kasancewarsa zababbiya, kasancewa wacce ta kasance zababbiya ta hanyar me? Bin nasri wat ta'yid. Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake su kuma zai karfafe su. Da ya ce wa annabi Musa innani ma'akuma, sai ya ce mai asma'u wa ara, lallai ni ina tare da ku, ina ji kuma ina gani. Kaga ashe ma'iya ce mai ta shiga waccan ma'iya amma din, sannan kuma ma'iya khassa, domin ya ce la takhafa, kakku ji tsoro, ku tafi wajen Fir'auna duk abin da yake takama da shi. Innani ma'akuma, ai ansurukuma wa uayyidukuma, kuma dama ya masa alƙawari yace sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma antuma wa man ittaba'akuma alghalibuna. Allah ya riga bashi wannan alƙawarin cewa Allah zai taimaka, kuma ya taimaka ko bai taimake shi ba? Ya taimake shi, ya taimake shi taimakon farko a lokacin da ya kunyata Fir'aunu, bayan ya gayyato mutanen da ya yadda da su, ya ce su zo su yi tsafi, aka yi dabo. Ƙarshe annabi Musa ya ci nasara, sai kuma gashi ya dawo yana ihu yana cewa ai sai da suka sun je sun hada baki da annabi Musa ne kai fa ka je ka gayyato su ka nemo su kace duk inda suke a tattago maka su sai a zo maka bi kulli saharin alim duk inda wannan dabo masani ya kai farfesa a dabo a kawo maka shi kuma aka je aka nemo farfesoshin dabo wanda aka yi takama da su suka zo suka yi daban su annabi Musa alaihi salam macijiyarsa ta ci cinye ta nasu kuma zai ka zo kana cewa inna haza la makarum makartum fil madinati ce ai zuwa kuka yi kuka hada baki tare da shi dama kuke na fahimci haka tintini kaga wannan hujja wanda aka kayar kenan kawai sannan Allah ya sake taimakonsa lokacin da ya biyo su zai kashe annabi Musa da mabiyansa tanan annabi Musa suka ce al adu wara'ana wal bahru amamana halla annabi Musa ce inna ma iya rabbi kaga nan ba ma iya ta tasu ce inna ma iya rabbi sai Allah ya riga ya min alƙawari imanin annabawa kenan kaga ba an dade da fada masa inna ni ma'akuma asma'u wa ara to yanzu sai gashi kuma yanzu kalla inna ma iya rabbi sayahdi wannan ce hidayar ce inna ma iya rabbi sayahdi ai sai yushiduni Allah zai nuna min me zan yi me Allah ya ce masa daga ba idrib bi asakal bahra sai aka ce bugi dauki sandan nan tasa ta mu'jiza ya buga wa ruwa kogin ni shi ce nan da ya buga fanfalaka fakana kullu firqin kattaudil azim to daga cikin abin da ke ba mutum wannan ma'iyyar ta Allah Allah ya taimake ka Allah ya kasance tare da kai ya baka nasara shine ka zama muttaqi ka zama mai tsoron Allah kuma mai kiyaye dokokinsa in ka kiyaye dokokin Allah wallahi Allah sai ya baka mafita shi yasa ba a samun mafita a cikin saban Allah shi yasa koda ka ji shari'a ta ce maka in ka shiga wani ne ga wani abu da yake kama da saban Allah kai ababi na lalura to ai shari'a Allah ka bi yanzu misali mutumin da ya shiga cikin yunwa ya shiga hali na matsi na yunwa fa man yurra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم aka ce wanda ya shiga cikin hali na matsi na yunwa to babu laifi zai iya cin mushi babu laifi zai iya shan jini wanda aka haramta a sha haramun ne shan jini to amma sai aka ce ya halasta a wannan matakin mutun yayi to idan yayi wannan ai da takawa yayi shi yasa al-Imam Ibn Hazm a fahimtarsa yace da mutum zai zama mutarri ya shiga halin matsi ya kicin mushe famata sai ya mutu faqad qatala nafsahu yace ya kashe kansa so da kai yuhshabu yawm al-qiyamati ma'a muntahiri anfusihim ranan lahira za a tashi tare da waɗanda suka kashe kansu kaga da a Allah kai ma anan to shi yasa mafita tana cikin bin Allah mafita na cikin tsoron Allah duk mutumin da ya ji tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi mafita umman yattaqillaha me yace yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah wallahi sai Allah ya bashi mafita shi ne bai yadda ba ko yana so ya gwada Allah ne shi kuma Allah ba a gwada shi ba gudawa ake son kai ba da gaske ake son kai ka ganin Allah bai baka mafita ba to kaga wannan kenan annabi bittaqwa tunalu ma'iyatullahi al-khassatu da takawar Allah tsoransa da tsara dokokinsa ake samun kasancewa tare da shi kuma kasancewa ke baffiya ita ce kasancewa ta taimako da karfafa da ba da kariya duk mutumin da ya zama ya ji tsoron Allah Allah zai bashi kariya magana ce mashhuriya ta sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ake yaƙuƙa manya-manya guda biyu a daular musulunci zamanin sayyidina Umar yaƙi na farko shine yaƙin al-Yarmuk sayyiduna Abu Bakar ya fara shi amma Allah ta'ala bai sa an ci nasara ba sai a hannun sayyidina Umar سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ينادى خالد خالد بن الوليد رضي الله عنه ينظم شيني قمندا ياكي أنا ياكي أنا ياكي أنا ياكي أنا ياكي سيدنا عمر رضي الله عنه يتشي داما تعالى سيدنا عمر شيني أقوي سوين سوين جاغوري وسن أدوني أما لم يسنى تشيوى أتعالى شو قبنشي سيدنا عمر رضي الله عنه شيني يباركا وتعالينا تينوى ma'aikaci a tura shi a bashi shekaru in yi waɗannan shekarun sai a canza shi a ba wani to wannan ka'ida sace sannan ka'ida ta biyu sayyidina umar ya fahimci cewa kafirai za su yi canfi su ce ai in ba da khalidu aka je yaki ba a cin nasara sannan ka'idarsa ta uku ita ce domin ya nuna wa kafirai cewa kowane musulmi ma jarumi ne so da kace ya cira Khalid ya canza shi ya nada Az-Zubayr ibn al-Awwam da ya nada Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu ya zama shine zai ci gaba da yaki aka ci gaba da yakin Yarmuk sannan yaki na biyu shine ya fi yakin Qadisiyya Yarmuk ana yin sa a Biladush-Sham abin da ya kunshi su Syria yanzu da Jordan da wani bangare na Lebanon da wani bangare na Masar Qanatus Suez da wani da Isra'ila da Filistin duk su ne Biladush-Sham Yarmuk kenan a zamanin Sayyidina Umar aka kwato su suka dawo hannun musulmai ciki hadda masallacin Al-Aqsa Al-Masjid Al-Aqsa masallacin Qudus sannan yaki na biyu shi ma mai girma wannan yakin ana yin sa ne da Rumawa Turawa kiristoci su ake yaka anan sannan yaki na biyu shine ma'arakatul qadisiyya ana yaki da farisawa su ma wasu gwaraza ne a wajen yaki masu bautar wuta qadisiyya biladul iraq iraqin yanzu da iran da wasu kuma kasashen da suke gefe ina jin hadda irin su afghanistan da kuma ma wara'an nahar overseas countries irin su Bukhar, Sijistan, Azerbaijan, Uzbekistan da Cheche da Shashan, Checheniya da makamantansu. To su ne. To ana waɗannan yaƙo kan Sayyidina Umar yayin wata magana ga sojojin musulunci. Magana ce wacce take a bar rubutawa da zinariya. Yace ku sani, i'lamu annana la nunsaru bi'adadina wa 'udadina. Yace ku sani Allah fa ba yana taimakon mu bane ba ana taimakon mu bane saboda yawan mu ko tanajin da nake da shi domin ba mu da yawa za a je yakin musulunci da kafirai kaga musulmai 10,000 kafirai 100,000 sun ninka su so nawa su 10 to ina mu 10,000 za su zama daya ha ba za su taba zama daya ba amma kuma karshe musulmai za su ci nasara zaka je ka tarar da musulmai ba su da imkaniyat ba su da wasu shirye-shirye na makamai da ake da su kamar dai halin da muke ciki a yanzu amma kuma za a gwabza da musulmai da waɗancan masu makaman musulmai su ci nasara to shine Sayyidina Umar yace ku sani ba fa Allah na taimakon mu bane da adadin mu da yawan mu ko tanadin da muke da shi domin me kafirai makiya Allah sun fi mu yawa sun fi mutanadi yace wa inna ma nunsaru bi taqwallahi wa bi ma'siyatillahi min qibali aduwina Allah na taimakon mu ne saboda mu muna tsara dokokin sa muna da taqwa su kuma abokanan gaban mu suna saba masa sai yace fa idza asainahu shi idan muka sake muna saba wa Allah to shi kenan كان العدو اقوى منا عددا وعددا تو ابو كنن غابا دما سن فيمو سن فيمو yawa sun fi mutane dai to yanzu sai abanmu da wannan to shine halin da musulmai suke ciki a yau kafirai sun fi su tanadi in ana maganar suwaye suka mallaki makamin kare dangi to su ne hatta musulman idan zasu wanda zasu mallaki wannan makamin kare dangi sai dai su je su risuna a gaban su su roka sai a ba su irin wanda ake so su mallaka in ku har aka yi sake suka shiga daki suka koya wa ƴaƴansu yadda zasu kira makaman gaske to to zaka ga ana fada da su, ana fada da su, ba za a ba su su zauna lafiya ba, ko kuma a sa su su amfani da makaman nan wajen fada da ƴan uwansu musulmai, ko ba abin da ake ba kenan a duniya. To saboda haka sayyidina Umar ya faɗi wannan, yana gazgata wannan aya da malam ya kawo ta a matsayin cewa daga Allah madaukakin sarki yana kasancewa ya taimaki bayinsa ne idan suna da takwa, abinda sayyidina Umar ya faɗi ke kuma da takwan nan aka ci nasara. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah Allahumma as-sabir. So da ka ba yawa ake nema ba, takwa ake nema. Idan sojojin musulunci suka tsara dokokin Allah, sai Allah ya kalli tsoransa da suke ji da tsara dokokinsa, sai ya taimake su. Shi yasa a tarihin musulunci, a tarihin duniya kakkab, ba a taɓa samun wata al'ummar da ke da akhlaqiyatul haqq. Yaki ake amma ana tsara kyawawan ɗabi'u, ana tsara amana, ba saba alƙawari, sai a musulunci. Musulmai ne za su ce ana yaƙi sai a ce to sai kafare su ji wahala, domin mu Allah ya hana mu. Wala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Mu musulunci ya hana mu ana ta kai yaƙi mu ce ai sulhu, a bari kafare su lallasu, in suka lallasu da kansu sai su ce to da Allah Kirsimeti ya zo. Misali in Kiristoci ne, in Yahudawa ne su ce suna da wani bikin su, da Allah suna roƙon a ɗan tsahir ta yaƙi na wata ɗaya domin su zama a huta. Amma mu a musulunci ko sallah ake yi a ci gaba da yaƙi, saboda tsoron Allah da kiyaye dokokinsa. To idan har suka nemi wannan alƙawarin kuma aka cika musu, to ba a saɓawa. Ba a saba. Manzo Allah sallama ya yi magana cewa shi zai yaƙi, shi zai yi ƙaran mutumin da ya kashe wani kafirin da aka yi alƙawarin amana cewa an yi sulhu da shi. Shi da kanshi zai je gaban Allah ce, Allah wannan bawan naka azzalimi ne mace amana, ya Allah ka ƙona shi. Kuma manzo sallama bil mu'minina ra'ufur rahim. Amma kuma zai yi wa wani mummuni wanda ya je aikata irin wannan kasassaɓa. Duk wanda yana cikin takawa, ana yaƙi ba a yadda a ci mutum. Musulunci ya kawo cewa ba a kashe mata a yaƙi, musulunci ya kawo cewa ba a kashe yara, musulunci ya kawo cewa duk wanda bai shiga yaƙi ba, kamar masu bautar su a sawami'i din su, wuraren bautar su da kana'is din su, cocinan su, ba a taɓa su. Ba za a je a samu wani rahibi, wani fada yana zaune a cocin sa bai yaƙi, kawai a ce za a kashe shi ba. Ba a kashe mata, ba a kashe yara, duk wannan tsarin musulunci. Ba a ƙona mutane gidajensu, duk wannan tsarin musulunci ne. Kafin zuwan musulunci ba a san waɗannan tsare-tsaren na harbi na yaƙi ba, yaƙi ake na hauragiya. To duk wannan yana cikin takawa. To idan musulmai suka zama masu takawa, to Allah zai kasance tare da su, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa'lamu annallaha ma'al muttaqi, kuma ku sani lalle Allah yana tare da masu takawa. Ma'iyya khassa ayyansuhum wa yu'ayyiduhum wa yughallibuhum ala adubihim. Allah zai taimake su, ya ba su nasara akan abokanan gaban su, kuma Allah zai karfafe su, ba za a ga wallan su ba. Shi yasa ku duba yakin mu'uta. Yaƙin mu'uta yaƙi ne da ba shiri, ba wani shiri aka yi ba. Yaƙin Khalid ibn al-Walid na farko kenan a musulunci, a shekara ta 8 bai dade da musulunta ba, ƴan kwanaki da musulunta sa bayan fatu Makka, sai kawai zai aka ji labari ga abinda kafirai suke shirya wa musulmai. Manzo sallama ya ce to a shirya a tafi a yaƙe su, kuma manzo sallama ba zai je yaƙin ba. Ya tura wakilai su uku, su ne jagorori, Ja'far ibn Abi Talib kafinsa, Zaid ibn Haritha, sannan sai Abdullah ibn Rawaha, al-umara uthalatha. Ya nada sai ya ce in an kashe Zaid ne jagoran farko, shine komandan farko. Allah ya sanar da manzo sama za a kashe su duka ukun, sai ya ce in an kashe Zaid, Ja'far ya karbi tuta, in an kashe Ja'far, Abdullah ibn Rawaha ya karbi tuta. Bai faɗi Khalid ba, amma da Khalid aka tafi yakin. Khalid karamin soja ne, domin bai da shiga musulunci ba, amma da yaga abin da zai faru an kashe sojojin an kashe komandoji uku kawai yaga tutar musulmi za ta fada ƙasa kawai yaje cafke ta ya daga ta kawai ya nada kanshi komanda haka ake in kaga musulunci zai sha wahala ko ba nada ka ba kai ba neman mukami bane wannan inda aka ce kakkai shi shige shine ga masu yi ka zo ka ce kai a nada ka saboda kila kana ganin kamar akwai na goma goma a ciki ka shigo ka gani ɗan goman ake samu shine kawai Khalidi to sai ya dabara kawai ya mai da su sai ya wani wuye wata kalma haka ka san ba a faɗin kalmomin yaki sai ya wani bayani kawai ya faɗi wata kalmar da su sahabbai suka ji ta suka fahimci me yake nufi ashe yana nuna fi hanyar Madina ne haka ya rika diba sojojin musulmai kakab ya mai da su gida ba a kashe kowa ba bayan waɗancan jagororin da kafare sun ninninka musulmai aka tafi kafare ba su gane cewa guduwa musulmai suka yi ba janyewa suke daga yaki wata irin dabara ce ta Khalidu da ya iya da Allah ya bashi ta yaki tun kafin ya musulunta kaga wannan taimakon Allah ne taimakon Allah ne aka dawo gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya tun a can yake ba sahabbai labari Allah ya sa mai majigi yana kallon abin da ke faruwa bayan ya faɗi cewa Zaidu ya rasu ya faɗi Ja'far ya rasu ya faɗi Abdullahi ibn Rawaha ya rasu sai ya ce yanzu wani takobi daga cikin takubban Allah ya dau tuta shine Khalidu ai daga nan ya samu Saifullahi ai aka sa masa manzon sai ya samu shi wannan laqabin na Saifullah takobin Allah aka dawo ba tare da ya an ci gaba da kashe sojojin musulmai ba har wannan taimakon Allah ne Allah yana ku duba musulmai abin da ya faru da su a Badar su nawa su 310 wani abu kafare sun zo ga al'ib ga annafir al'ib jama'ar Abu Sufyan radiyallahu anhu lokacin da musulunta ba ya taho za su je kasuwanci kuma yakin ba shirya shi aka yi ba kawai li qadiyallahu amran kana maf'ula Allah yayi haka ne domin ya yanke wani hukuncin da dama ya riga ya kaddara sai ya faru sai an gwabza bayan nan suka ga Abu Sufyan ya ji labari cewa manzo Allah sama zai tarbe su zai yi gaba da su da sahabbansa yayi sauri ya aika da dan sako Makka cewa a kawo mishi dauki Abu Jahal ya taso da kansa da rindinan mutane 1000 sune annafiru aka taho karshe aka gwabza suwa suka ci nasara musulmi suka ci nasara aka yi wa kafirai mikin da ba a taba musu ba aka kashe manya-manyan su har da Abu Jahal din da ya taho aka kashe wanda Allah ya zaba cewa za su musulunta sai aka basu suka kai labari Abu Sufyan da sauran jama'a duk wanda Allah ya kaddara cewa zai musulunta ba a kashe shi ba to kaga wannan kenan akai wannan yakin to kun ga shine wannan annabi taqwa tunalu ma'iyatullahi alkhassa duk mutanen da suke jin tsoron Allah suka tsara dokokin Allah wallahi Allah yana tare da su gashi ne yana cewa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqi kuma ku sani kullun Allah yana tare zai taimaki waɗanda suke da taqwa so da kuma kyautata imanin mu bi Allah wallahi Allah zai taimake mu in ka wannan gaba kawai za a dauka a ita bayani kanta za a ita fito da abubuwa abin da ya shafi zamantakewar iyali abin da ya shafi shugabanci duk abin da mutum ya ji tsoron Allah Allah zai taimake shi a shugabanci daga cikin taqwa aka ce kakka nema in maka nema ba Allah zai taimake ka in ko ka nema kai ka fito ka ce a zabe ka kai poster kai campaign to Allah zai baka da dabarar ka wallahi shine abin da nake gani ko ba a san a faɗi wannan ita ce gaskiya ita ce haƙiƙa wadda latun ka mutum ya kashe kuɗi ya sa jari da niyya zai ci riba to yaushe za a ce za a yi abin arziki a rarraba kuɗi a bada a sai kaza a sai kaza shikenan in aka zo da aka gama rarrabawa aka a'anshi shikenan aka ce a zabuwa ne aka yi campaign duka shikenan an gama biya daga baya ba ku da abin da za ku iya cewa kuma ai wannan shine halin da ake ci amma duk shugabannin musulunci da Allah ya taimake su ku kalla ba ne ma suka yi ba wasu su suna kuka ake nada su karshe ji nasarar da suke ci ko ana nada mutum yana cewa wallahi ba ne na cancanta ba wallahi ba ne na cancanta ba
shugabannin musulunci a tarihi fa akwai wanda suka rika yin haukar ƙarya dan ka ana da su kawai da ya fahimci shi za ta fado kan shi kawai sai ya haukaci babban mutum kawai sai a ganin shi kawai da docin kara kawai yana cewa hawan daushi yake sai an nada shugaba an zabi wani ba shi ba kawai sai a ga ya da gangariya rana kawai ya zo ya shige mashi kawai ya zo a ji shi yana kira ya fesa abin shi rana idi ce ba shi aka zaba ba to ka duba tarihi waye a cikin su ya fele haddawlolin dawlolin baya baya wallahi ba ka san ba irin shugabancin da ake yanzu suka yi ba dawlolin musulunci da aka yi su na tarihi wallahi ba irin na yanzu bane irin yadda suka tsaya wajen tsarewa mutane haƙoƙinsu da kula da addini kaga shugaba yana da matsalolinsa amma fa bai yadda a taba addini ba to yanzu yaya yake wani ma shi burinsa a bashi ya tsokani Allah imana jira yake a bashi ya tsokani Allah yanzu ga sunan rikitar da ake ciki Niger Nigeria wai wata minista ce a Niger wai an bata kirista ce wai ta kara lokacin tashi da ran juma'a ana tashi da karfe 12 saboda yara a je a dauko su kowa ya je masallacin juma'a wai yanzu ta zo an nada ta kirista ba wai yanzu ta kara sai karfe 2 za a tashi sai karfe 2 mu kuma nan wasu jahohi sun ba da hutu ga yara cewa a ba da hutu saboda da malamai da wai kowa ya san irin karatu tukin duk wanda yake harkar ilimi ya san irin makarantun da ake dinnan a ce sai an yi karatu da azumi dai kawai ake malamin haushi yake ji ɗaliban ma haushi suke ji musamman a ce maka azhar ta kusa duk wanda yake harkar karantarwa ko yake shugabantar makarantu ya san wannan to an ji wasu jahohi suka yi kokari suka yi hobbasa suka ce to sun kulla makarantu saboda musulmai yara su je su rika su fuskanci ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta ko bai cancanta ba maslaha ce ko ba maslaha bace maslaha ce in wannan abun ba zuwa zaka kace sai an ja maka hadisin da yace ai haka ba masalih ne mursala shari'a bata ce ayi ba bata ce ka ayi ba amma yana da amfani shine a usulul fiqh malaman mu suke ce masa maslaha mursala to wai kan wai za ta kai waɗannan gwamnonin ƙara sai sun dawo da ɗaliban da malaman an ci gaba da karatu saboda fitina da ka a zauna lafiya ku ba ku ba sai ku je ku yi talatin ba a coci an ba da hutu sai ku kirgiro extra hanyar ma samun kuɗi ce sai ku ce yanzu an ba da hutu gwamnati ta rufe makarantu da private da public schools da an rufe saboda ka private school sai su nemi kuɗi sai duk kiristoci su zo duk kowane yaro a cikin za a yi karatun kwana kaza 30,000 shi kenan suna ɗaliban su guda 30 nawa za su tara me yafi su cin tsiran mata to lalacewa ce so da kamu dawo mai taka wannan ba za a daina mana wannan walakanci domin walakanci ne karkajin irin wannan kawai mutum da gidanka sai wani kawai zai rika maka kawai sai ka share gidanka sai gidanka ne zai karka share gidanka sai wani zai ce ka daina sharan nan dan Allah ba reni bane ko kuma ana dafa wani abu a gidanka ce na hana a dafa abin nan a cikin gidanka karka sake dafa abu kaza a cikin gidanka don Allah wannan ya mai da kai reni ne kuma sai da ya ga wajen tabawa sannan sai da ya dan latsa ya ga jini shine Allah ya shirye mu Allah ya ba mu Allah ya ganar da mu Allah ya mai da mu zuwa ga taqwan nan Allah ya azurta mu da ita za mu tsaya anan insha Allah sai Allah kai mu gobe wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh